sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu haron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashace kai tsaye ta shirin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niya a kuma na iya kama mu a Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa al'ummar da ke zaune bakin iyakar jihar Taraba sun bukaci a kawo musu dauki hawa kuma muna da rahoto da ke bayyana muhimmancin amfani da nonon shanu sai Maryam Dauda za ta ciko da shirin ta na kallabi tsakanin rawunan Kano makamuku na tiya albarkacin watan Ramadan sai kuma labaran da suka dauki hankulan jaridun na Amurka sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jajibirin taron kungiyar kasashe 7 masu karfin masana'antu da ake kira G7 a takaice da za a yi daga yau Juma'a zuwa gobe a Sabara, Canada, shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki mai masaukin baki Prime Minister Canada Justin Trudeau har ma fadar White House ta ba da sanarwar cewa Mr. Trump zai kaurace wasu zaman shawarwarin. A sakonni da ya aike ta Twitter a madaicin jiya Alhamis, Mr. Trump ya soki Prime Minister Trudeau da kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron na dora Amurka dimbin haraji kan kayayyaki da ke fitowa daga Amurkan da kuma kafa mata wasu shingaye. Shugaba Trump ya ce Trudeau ya fusata ne kan batun yarjejeniyar cinikayya da Amurka da ake kira NAFTA a takaice. Shugaban na Amurka ya hau Twitter ne bayan da Prime Minister Trudeau ya yi barazanar sauran kasashe za su maida Amurka saniyar ware a jawabin bayan taro. Shi ma a nasa sako ta Twitter shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce yayin da Amurka ba ta damu a yi ba tare da ita ba, su ma sauran shugabannin kasashe shidan ba za su damu ba idan suka sanya hannu kan yarjejeniyar bayan taro ba tare da Amurkan ba. Hakanan kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa zai gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kawo ziyara nan Amurka idan komai ya tafi yadda ake so a taron koli da za su yi da shugaban na Koriya ta Arewa. Amma da gefen kuma ya ce a shirye yake ya bar taron ko ya fice da ɗakin taron idan bai gamsu da abin da ke wakana ba. Shugaba Trump ya yi wata ganawa ta tsawon sa'o'i biyu da Prime Minister Japan Shinzo Abe a jiya Alhamis a fadar ta White House kasa da mako ɗaya gabanin taron kolin da za su yi da shugaban Koriya ta Arewa. Abe ya nemi tabbacin Amurka na ganin an samu ci gaba wajen shawo kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da makamai masu linzami da kuma batun ƴan ƙasar Japan din da take zargin cewa Koriya ta Arewa ta sassace su a wajajen 1970 da kuma 80. A taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi bayan ganawar, Mr. Trump ya alƙawarin zai kawo batun a lokacin taron kolin shi da Mr. Kim Jong-un. A halin da ake ci kuma wakilan majalisar dokokin Amurka ɓangaren Republican suna tare da shugaba Trump kan wannan taron koli yayin da ƴan jam'iyyar Democrat ke bayyana fargaba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana mutane 6 waɗanda suke safarar mutane domin a aza musu takunkumin ƙasa da ƙasa saboda amfani da dubban ƴanci rani daga Afirka da suke bi ta gabar ruwan Libya. Mutanen 6-4 'yan ƙasar Libya ne, 2 kuma 'yan ƙasar Eritrea waɗanda suke shugabantar ƙungiyoyin ɓata gari da 'yan banga waɗanda suke cin ƙarfin ƴanci rani da ƙasashen Afirka waɗanda suke ƙoƙarin su ƙetara ta tekun Mediterranean zuwa Turai. Takunkumin ya fara aiki ne daga jiya Alhamis. Matakin zai hana masu amfani zai hana su waɗannan mutane amfani da ajiyarsu a banki da kuma hana su yin balaguro zuwa ƙasashen waje. Wannan ko shi ne karon farko da kwamitin sulhun zai aza takunkumi kan shugabannin ƙungiyoyin 'yan banga masu aikata laifi ciki ko har da safarar mutane. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Alhamis, ministocin tsaro na ƙasashe da ke ƙungiyar tsaro ta NATO suka bayyana wasu sabbin shirye-shirye na faɗaɗa kaiɗokin soja yadda za su iya tura bataliya 30 da jiragen yaƙi 30 da jiragen yaƙi na ruwa masu dakon jiragen yaƙi na sama cikin kwanaki 30 zuwa ko'ina a faɗin Turai inda ake rikici. Babu cikakken bayani kan daftarin shirin da Amurka ta gabatar, ko da shike ministocin tsaron ƙasashen suka ce suna fatar ganin shirin ya fara aiki nan da shekara ta 2020. Shugabannin kungiyar sun ajiye gefe ɗaya bambance-bambance da ke akwai tsakanin 'ya'yan kungiyar wajen ganin cewa sun ƙarfafa rundunoninsu wajen tunkarar kutse ko kuma takala daga ƙasar Rasha. Amurka ta dauki matakin takaita biza ga jami'an ƴan sanda daga kasar Nicaragua da wasu jami'an gwamnatin kasar biyo bayan tarzomar da ta barke a kasar da ke Amurka ta tsakiya lamari da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 120. A cikin sanarwa da ta bayar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tarzomar siyasa da ƴan sanda da wasu ƴan banga waɗanda suke goyon bayan gwamnati suke kan jama'ar kasar musamman ɗaliban jami'a ya nuna a fili rashin mutunta ƴancin bil'adama mataki da ba za a lamunta da shi ba. Sanarwar ta ci gaba da cewa waɗannan jami'ai suna cin karensu babu babbaka a duk faɗin ƙasar ta Nicaragua. Ko da shike Amurka bata ba da sunayen waɗanda matakin ya shafa ba, ta ce sai ta yi iyalan jami'an su ma a hana su biza zuwa Amurka. A tsakiyar watan Afrilun bana ne zanga-zanga ta ɓarke a ƙasar bayan da shugaba Daniel Ortega ya ba da sanarwar rage kuɗin fansho wadda daga bisani ya janye. Masu zanga-zanga suna kiran da shugaba Ortegan ya yi murabus.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da rahoton kokawar da mutanen da ke zaune a garuruwan da ke bakin iyakar jihar Taraba ke yi na cewa ana sace mutanen su ana garkuwa da su domin neman kudin fansa. Akan haka ne suke nema a kawo musu gudunmuwa. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu haka ma wata matsala da ke addaba jama'a da ke tsakanin jihohin Taraba da Benue ita ce kutagar kwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Domin ba ga sace wani hakimi da aka ci kwanakin nan a jihar Taraba, wanda daga baya aka maido shi bayan an biya wasu kuɗaɗe, sai kuma wanda ya sake faruwa a jihar Alhamis na sace wani ɗan kasuwa kuma dattijo a garin Zakiban, wato Alhaji Minkayila Zakiban, lamarin da ya jefa al'umma waɗannan yankuna cikin halin zulumi da kuma fargaba. Kuma ganin da yadda ma lamarin ke ƙara ƙazanta a yanzu, ya sa al'ummomin waɗannan yankuna yin kiran da aka yi musu ɗauki.
Misalin ƙarfe 8 da wani abu rabi haka, waɗansu suka zo a garin Zakiban, suka zo suka samu shi Alhaji Minkayila a ƙofar shagon shi da shi da abokin shi suna zaune, suka zo suka ɗauke shi. Sun yi mai tashi da kanshi ma ya shiga mota ya ce bai da lafiya ba zai iya tafiya ba. To daga cikin su wani suka ɗauke shi suka ɗaga suka kai suka sa shi a mota, suka harba bindiga a wurin suka yi tafiyansu. To har yanzu dai magana da nake da kai ba labari ba komai ba mu ji komai ba an tafi da shi.
Kamar yanzu wani hali kuke a wannan yanki naku?
Hali da muke ciki kan muna cikin zaman zulumi ai da fargaba kwarai da gaskiya, cikin imuwa da damuwa kwarai, saboda wannan mutum sanannen mutum ne kuma aƙalla dai a Zakiban kowa san shi ya shekaru kusan 50 a Zakiban, ɗan kasuwa ne kuma a hali da yake ciki yanzu ake ciki ba da lafiya, ina fama da rashin lafiya. A gaskiya muna cikin imuwa kwarai da gaske.
A kullum dai hukumomin tsaro cewa ma suke suna nasu kokari domin gano ɓata garin da ke aikata wannan ta'annati. SP David Misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba, wanda kuwa ya tabbatar da sako hakimin da aka sace a Taraba, ya kuma bayyana irin matakan da suke ɗauka a yanzu.
Domin kwazon da muka sa sosai domin mu tabbatar da cewa kuma waɗannan da muke tsammani da hannun su a ciki ya sa su sun yi tsoro ba ta ba da lokaci ba suka sako wannan hakimi ba tare da wani abu ya same shi ba, yana nan a cikin koshin lafiyarsa.
To wai kowane irin kira suke ga jama'a idan hakan ta faru? Hailayo daga kakakin rundunar 'yan sandan.
Kiran da muke yi shi ne waɗannan 'yan bata gari wanda kuma suna kama jama'a domin neman kuɗin fansa, kullum muna faɗi cewa waɗannan mutane a ba mu bayanai a kansu, sannan a bugi ba su kuɗi domin cewa ai gashi sun nemi kaza, a ba mu bayanai a kansu domin mu ma mu san matakin da za mu ɗauka a kansu, a ba mu haɗin kai kuma muna shirye ko da yau mu tabbatar da cewa mun yi aiki bisa ga yadda ya kamata domin waɗannan mutane da mu kama su.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan David Misal. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To sai kuma a jamhuriyar Nijar, inda mahukuntan ƙasar haɗi da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara yakuwar faɗakar da jama'a muhimmancin amfani da nonon shanu. Ga Sulaiman Munabarma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Lura da yadda madarar da ke shigo Nijar daga ƙetare yake mamaye kasuwannin wannan ƙasa ya sa shugabannin makiyaya da haɗin gwiwar ƙwararru fara hangen hanyoyin tunkarar wannan al'amari da ke barazanar haddasa cikas ga masu sana'ar sayar da nonon shanun gida. mafarin shirya wannan kamfen fadakarwa wacce aka soma da wata mahawarar bainar jama'a kamar yadda Dr. Sani Abdu ke karin bayani akai.
Indai ana so arzikin kasashen mu ci gaba, to mi aiki da abin da mu muke iya sarrafawa a cikin kasashen mu, kuma nono yana cikin abin da muke sarrafawa a cikin kasashen mu. Akwai wanda suka sanyan da ake nono tare da busashi, kenan ya kamata a jawo hankalin mutane masu shan nono da su tahi su dauki nono wannan madara wanda ake kawa, wanda madara ce da aka kala ma mai kwakwa, a su zo su sayi nono namu na gida su sha.
Kungiyoyin makiyaya sun bayyana cewa suna da kwarin gwiwa akan alfanun wannan yunkuri na karkato hankalin jama'a wajen nono irin na shanun gida, sai dai akwai bukatar saka tsari a wannan tafiya, inji Al-Mansur Muhammad na kungiyar makiyaya ta Kafan.
Rishin tsari ne, rishin firm kinan da aka ba a yi su, kuma shi makiyaya na son tallahu yana son a yi mishi tsari wanda shi ma aikin shi zai bunƙasa, saboda arzikin na makayin na gama ka arzikin na Niger ne. Niger ya kamata taimo wannan arzikin tsari saboda a ci an hannu wani abu.
Ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo Albade Abuba ya jaddada wa makiyayan kasar goyon bayan gwamnatin Niger domin cimma burin da aka sa gaba, inji shi.
Ba ta yiwuwa a ce Niger muna da bisashe fanni kamar miliyan 40 har da fiye da haka, kuma ya zamanto muna bidan nuno da kasashen waje. Ka san dai wannan bai dace ba. To mine ne mu muce bida ga abubuwan kasashen waje, alhali ko muna da namu wanda yake lahiyayye kuma wanda yake isashe. To shine muce jin hankali, kuma insha Allah za mu kama musu. Kuma su kansu mun ci musu su ma game da abin aikin da suke yi, kowa ya ba aikin shi daraja. Yadda zai zamanto nonon da za a kawo maka ka sanke yana da tsafta, yana da kyau, kuma yadda kake son shi, kuma don lahiyar ka, kuma don lahiyar wanda ke saida shi.
Sai dai masana na ganin akwai bukatar samun haɗin kan kungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su kungiyar ECOWAS, wacce ya kamata ta dauki matakan zuba ido akan iyakokin ƙasashe mambobinta da na sauran ƙasashen da kayayyakin su ke mamaye kasuwannin wannan yanki.
ECOWAS su yi kokari su yi yanda in mutum zai shigo da nono daga ƙasashen waje, ole da ya shigo baran ba su ya biya kudala ba, akalla kuɗin da za su biya kafin su shigo da wannan nono za a rage nonon da za a shigowa, kenan nonon mu na cikin gida nan ya samu nono a sawa, saboda in ana son nono da yawa kuma an gani babu na kasashen waje da yawa, dole a koma ga nono.
Kungiyoyin makiyayan sun tabbatar da cewa a shirye suke su samar da nau'o'in cimaka da dama ta hanyar sarrafa nonon shanu domin kare jama'a daga matsalar karancin abinci, yayin da a ɗaya bangare ci gaban wannan aiki ka iya zama wata hanyar kafa masana'antun samar da kuɗaɗen shiga ga ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tuwa gaida Sulaiman Mummuni Barma, kuma ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Ya rika bai san sake ba mu ba kai ba ban ba ha na ilahiya ina ce ya na ilahiya sauka da girma ya rika bai san sake ba mu ba kai ba ban ba wasan dare ta iya kula na lura da ba ta sa walgi da rana a godon ta kai ba ta kashi ya rika bai san sake ba mu ba kai ba ban ba ko ta da ka sai mu kurna ya kai ro ya na kubta daga sai mu kuruna wai roya na roƙon ka sai ne ga zake ali ka he cewa don ba ne bauta ka banza ta addado ka kulla waka tari ni kai in dora an shi kai na buko to ho da hauni tilar ka kai zaman wata rana son ka kai don ai ma gudun ma dade gare ta ko ne ina tai ba ko dai baba ka le mu da shi ai baba kan magana ina da he ina ka wanda haka nan ne yala bai san da ke ba ga ga shi na ta shi ta gunji ne.
To Allah ya ji gan dan kwaro, yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنانا أسماء علي نيتشي شوغابان كونجير تلفا ماتا مسلمي دمرايو في نيجيريا تجهر أدماوا يا أيها ماتا مسلمي مسلمي تشوى ونن وتا مي الفرما ونن وتا مي البركة ونن وتا مي فللا عند الله سبحانه وتعالى ذا أمن أتكين وتنجوم شابيو يتري وتن غداء وتن ديكي bukatar mu yi azumi a cikin wannan wata kamar yadda muka sani watan Ramadan wanda muke cikin ta. Yan uwana mata mu ji tsoron Allah, mu tsaya mu azumci wannan azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa, yadda manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Mu sa tsoron Allah a cikin dukkan ayyukan da muke yi, mu sa tsoron Allah a cikin ibadun da muke yi. Sannan kuma game da zamantakewar da mazajen mu, mu sa tsoron Allah mu bi yadda karantarwa yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Ku sani cewa wannan wata albarkan da ke cikin wannan wata ba a iya kitigewa. Sani cewa wannan wata wanda Allah subhanahu wataala yana faɗa, shahru ramadanu allazi unzila fihi alqur'ana huda linnasi wa bayyinatin minal huda. Watan ramadan shine watan wanda aka saukar mana da alqur'ani a cikin sa, saboda darajar wannan wata ji an saukar mana da alqur'ani a cikin sa. Domin me? Domin shiriya da mutane da kuma bayanin shiriya da rarrabe tsakanin gaskiya da kuma ƙarya. Ya ƴan uwana mata, ku sani cewa lalle duk wanda ya tsaya azumci watan ramadan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yace imanan wa hisaban, yana lalle mai kudin samun lada. To gufira lahu ma taqaddamu min zambi, haqiqa Allah zai gafarta masa duk abin da ya aikata wanda ya riga ya gabata. Wannan samun dama da wannan falala da Allah subhanahu wataala ya mana, ya ƴan uwana mata, kada mu yadda wannan ya wuce ba mu same shi ba.
To Allah ya karba. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka America dake nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin Zulfa'u Musa, wata matashiya dake sana'ar yin gari. A hirar da ta yi da Baraka Bashir, wakiliyar sashen Hausa, ta faɗa mata yadda ta fara wannan sana'ar. Malama Zulfa'u ta kuma ce aikin gwamnati ba dai yanzu ba. Ga Baraka Bashir.
Zulfa'u Musa.
To Malama Zulfa'u, sana'ar me ake yi?
To ni dai gaskiya ina sana'ar gari. Haka gari da ake sarrafa shi, a gyara, a surfa, a nika, a tankade shi, sannan a zuba shi a ledoji a siyarwa.
Gari mai garin masara, koko na dawa, ko maiwa, ko gero?
Duka. Akwai garin masara, akwai garin dawa, akwai garin alkama, akwai garin kunu, wato na gero kenan, da kuma na ɗanwake.
To me ya hankalin ki har kike wannan sana'a?
To gaskiya da farko abin da ya ja hankali na duba na ga yawanci sana'ar abinci da abin da aka ce wanda za a ci ne tana da saurin tafiya. Sai na kalli wannan, saboda in nace zan dauki sana'ar kamar abubuwan tufafi da sauran su ko takalma, akwai mutane da yawa da suke wannan harkar. Sai nace barin karkata in yi wannan, wataƙila zai samu shiga fiye da irin wancan.
Muna zance shekara nawa da fara wannan sana'a?
Yau shekara 3 kenan da fara.
To idan kika yi wannan garin, a me kike zuba shi?
Ina zuba shi.
Kina zuba shi aina?
A ledoji ne. Akwai ledar rabin kwano, akwai ledar kwano daya. Yawanci ledar kwano daya ta nafi amfani da ita a garin masara, dawa, alkama da na dan wake. Shi kuma garin kunu ina amfani da kananan ledoji ne.
To idan kika sa a ledojin, kina sealing din shi ne da sticker da komi?
Eh, ina sealing din shi. Amma local sealing nake.
Ya local
shine ina kulle shi ne da wani zare. Zan daure shi tamau, sannan kuma ina nakan sa sticker wani lokacin kuma in bar shi haka, ko kuma in samu maka sai in rubuta masara sai in sa price din shi 200 ko 250.
Okay, kwano ɗayan ne 200?
A gaskiya bai kai yawan kwano ɗaya ba. Adadin shi dai yafi rabin kwano. Zai kai kamar rabin kwano da rabin rabi.
To ina kike kaiwa ki sayar? A gida ake zuwa a saya, ko akwai wani waje da kike kaiwa ki ajiye?
Yawanci gaskiya ina da customomi da nake ba su. Zan ba su wasu bayan sati ɗaya su ba da kuɗin, wasu ma yanzu haka ina ana ba su za su bayar.
Shaguna?
Kamar ma'aikata ne yawanci gaskiya.
A ma'aikatu?
Eh.
To banda ma'aikatun, ina akwai wasu hanyoyi da kike bi wajen tallata harajar taki?
Eh gaskiya ina amfani da waya. Nakan dau hotunan su garukan nan, tura su a WhatsApp haka, ko in sa akan DPD na da sauransu. Yawanci wani an ya gani zai ji min magana ya ce wannan menene, nawa ake siyarwa.
To ne irin alfanu aka samu a wannan sana'a ta sarrafa gari?
To gaskiya alhamdulillah, idan sanda na fara wannan sana'a na fara da 5,000 ne jari. A hankali kullun abu yana habaka. Kullun abu yana habaka ina ƙara juya wannan ribar ina ci gaba da ita. Ba ai wata biyar ba kudi sai da zama
40,000.
Jarin eh. To da haka dai yanzu ba alhamdulillah ba abin da ban yi ba. Biya bukatu dai kanana an yi kuma muna sa ran ma nan gaban mu.
Yanzu jarin ya kai nawa?
Yanzu ga jarin gaskiya ya fi 100,000.
Ya fi 100,000. To wani irin kalubale yake fuskanta wannan sana'a?
To na farko dai kalubale baya wuce harkar ciniki. Zaka bada kaya wani lokacin ba a san da kake so za a dama da kuɗi ba. To saboda haka dole kai amfani da jari biyu. Kai yana wannan yana gefe in ka bada wannan kayan sai ka dauko wannan kuma kai wasu kayan. Tunda wasu za su nema kafin a hada maka wancan kuɗin. Shine babban kalubale a wannan sana'a.
To wani irin kira zaki wa mata musamman masu karancin shekaru?
To gaskiya yanzu lokaci ne na a tashi a nemi na kai. Karki tunanin wai ko biki ilimi bake ki zauna a gida kawai ba sana'a. A ki amfani da kwakwalwarki, amfani da basirarki, ki tunanin me zaki. Kar kuma ki tunanin sai kin yi amfani da jari mai yawa, a'a. Ki fara da dan kadan. Sanda na fara da 5,000 na fara wannan harkar. Hankali a hankali Allah ya sa al'amarin yayi karfi. To saboda haka kar a zauna ko 1,000 ne samu wani abin ki fara. Inda kika sa himma a ciki kika dage, to ba abin da ba za ki iya ba.
Me ne sun zango karatunki?
Ina da digiri.
To ina batun aiki na gwamnati?
Aiki na gwamnati muna dai dan lallabawa dai muna dan bige-bige amma tukuna dai tukuna.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zulfa'u Musa da Baraka Bashir da ta yi hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da labarun da suka ɗauke hankulan jaridun nan Amurka.
Sharihin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken ‘yan sandan Arizona sun saki faifan bidiyon kyamarar ɗaukan hoton da ya nuna inda suke naushin wani mutum mara ɗauke da makami. Labarin ya ci gaba da cewa hukumar ‘yan sanda ta Mesa da ke jihar Arizona sun ƙara sakin wani faifan bidiyo da ya nuna baki ɗayan yadda lamarin da ya janyo ‘yan sanda suka naushi wani mutum da babu makami a hannunsa game da yi masa ƙulli a watan da ya gabata. Lamarin da ya janyo hankali a ƙasa baki ɗaya game da kiraye-kiraye ga shugabannin ‘yan sanda da su yi wa harkokin ‘yan sanda kwaskwarima. Ya zuwa yanzu ana binciken al'amarin inda jami'an ‘yan sandan uku da lamarin ya ritsa da su aka dakatar da su daga aiki. Sai mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken White House ta kaddamar da kamfe ɗin yaƙi da shan ƙwayar opioid. Labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin Trump ta kaddamar da talla na kamfe don yaƙi da shan ƙwayar opioid. A ranar Alhamis, wanda ke nuna ainihin labarin matasa da ke shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da irin yadda yake lalata rayuwarsu. Tallan an yi shi ne don matasa 'yan shekaru 18 zuwa 24, wanda za a yada shi ta hanyar kafafen sada zumunta da kuma gidajen talabijin kamar yadda fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar. Tallan ya kasance na farko da gwamnatin Trump ta yi domin faɗakar da al'umma. Haka kuma shine talla na farko a Amurka da aka yi shi musamman don wayar da kan matasa 'yan Amurka kan annobar ƙwayar opioid. Sai mu leƙa jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken sakataren harkokin kasuwanci Wilbur Ross ya ce Amurka ta cimma yarjejeniyar barin kamfanin China mai suna ZTE ya ci gaba da gudanar da kasuwancinsa. Labarin ya ci gaba da cewa Amurka ta cimma yarjejeniya da kamfanin ZTE Corp domin ya ci gaba da gudanar da harkokin kasuwancinsa na sadarwa, yayin da kamfanin zai biya tara mai tsananin yawa gami da yarda da yin sauye-sauye a yadda ake tafi da harkokin kamfanin, a cewar sakataren harkokin kasuwanci Wilbur Ross. Sakataren ya ƙara da cewa ma'aikatar kasuwanci ta ci tarar kamfanin dalar Amurka biliyan 1.4, ciki har da dalar Amurka miliyan 400 na ajiya domin ɓacin rana akan dalar Amurka biliyan 1 da aka ci tarar su a shekarar da ta gabata. A ranar Alhamis, lokacin da yake amsa tambayoyin da kamfanin CNBC suka yi masa, sakataren ya tabbatar da cewar har yanzu muna da ƙarfin da za mu iya rufe kamfanin idan suka sake karya doka. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To kafin mu kai ga ra'ayoyinku ga wannan sakon.
Shin ka san shirye-shirye sun kankama domin so mu gagarumar gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar Rasha? Za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuli wannan shekara ta 2018. Dan jin dukkan wayar da za a koya haɗe da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in banda Lahadi a shirin murya Amurka na ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8:30 agogon mutanen Ghana. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku.
To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, sunana Hani Bakori Jega. Lallai Buhari ba Allah ne ba, amma gwamnatocin da suka gabata an yi rashin tsaro, an yi talauci a lokacinsu. A Kaduna sai an kashe mutane masu dambin yawa da Filato da Taraba da Zaki Biyam da garin Odi. A Nasarawa sai an taba kashe jami'an 'yan sanda sama ga 90, amma kuma babu abin da aka yi. Saboda haka Buhari dan yana wasu Fulani ne ake son a yi mai zagon ƙasa da mulki, kuma da yadda Allah sai ya yi da lokaci ne.
Assalamu alaikum, ni magana Muhammad Awale ne, zan yi tarbiyyar hukumar Tore cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah zai aiko ni da sakonni mu ga gwamnonin mu na Najeriya. Wajen mulkin demokuraɗiyya da suka wajen rashin naɗa kan tsaggon da ciyamomi na local government da aka yi. Ni kuma ka ba mu da alhorin kwamiti local government. Su ne ba mu je mu ga ciyamomi mu faɗa abin da ya dame mu. Shugaban ƙasar ba za ka gan shi ba. Wai mu kuma ya taɓa koyi su ɗaga zama da shi ba da gan shi ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Na bana lauri mai ke zalle ƙaramin hukumar mulki ta Bauchi tabbatar shehu Najeriya. Da Allah sashen Hausa ina zan ku emin da wannan sako nawa da sabuwar PDP wadda ta haɗa da su tsohon gwamnoni Aliyu Magatakar da wani kotu Aminu Waziri Kambuwal da sauran jigajigenta su yi sulhu da gwamnatin APC domin a sami cigaba. Ya kamata sai kokari su haɗa kawunansu su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
A jajiberin taron ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin masana'antu da ake kira G7 a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki mai masaukin baƙin taron Prime Minister Canada Justin Trudeau har ma fadar White House ta fara sanarwar cewa Mr. Trump zai ƙaurace wasu zaman shawarwari da za a yi. A sakonni da yake ta Twitter a madadin jiya Alhamis, Mr. Trump ya soki Prime Minister Trudeau da kuma shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron na ɗora Amurka ɗimbin haraji da kuma gindaya mata wasu shingaye. Hakanan kuma su ma shugabannin ƙasar Canada da kuma na Faransa su ma sun ce Amurka tana so ta mai da kanta saniyar waye, kuma babu mamaki su sanya hannu a jawabin bayan taro ba tare da Amurkan ba. Haka nan shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa zai gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kawo ziyara Amurka idan komai ya tafi yadda ake so a taron Koriya da za su yi a makon gobe. Amma a ɗaya gefen ya ce a shirye yake ya fice daga ɗakin taron idan bai gamsu da abin da ke faruwa ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana mutane shida waɗanda suke safarar mutane domin aza musu takunkumin ƙasa da ƙasa saboda amfani da dubban 'yanci rani daga Afirka da suke bi ta gaɓar ruwan Libya. Mutanen shida, huɗu 'yan ƙasar Libya ne, biyu kuma 'yan ƙasar Eritrea.
To madalla, da wannan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima da lasar ku josu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko hada shirin duniyar Amurka. Na Mahmud Lalo yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da muka asubanci tare da Solomon Abu da ya bada umarni sai injiniyan Jonah Collins, ni Ladan Ibrahim Aiki cewa ku lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.